يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. مع سورارو، السلام عليكم بركة مدساك سادوا أشكين واني صابا شرم ونا فتوي رحمة اندني شيهو بلا كبر نكي إقابات الدولة شري أهلين ينزو تارد شيهو مال مما الدكتور شاك محمد سان عمر رجال ليمو. Kada amanta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba, wato ta hanyar rubutun wasiƙa. Za kuma a iya aiko mana ta dandalin sada zumunta, wato Facebook. Za kuma a iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo, wato fatoyinrahama@yahoo.com, wato fatawoyinrahama. Wannan haka spelling din sa yake. أكرمك الله. بسم الله،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، وما سسول عرم وأن اللوكتشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث ياتبتا أشكين سي مسلم دقى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشي حق المسلم على المسلم ست، قيل وما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. منذ صلى الله عليه وآله وسلم يتحك مسلمي أكن رنقوانس مسلمي أبو شدني aka ce ya rasulullahi wadanne abubuwa ne guda shidan. Manzo sallallahu alaihi wasallam ce idza laqitahu fasallim alaihi, idan ka hadu da shi kai masa sallama assalamu alaihi. Wa idza da'aka fa ajibhu, idan ya kirawo ka wato ya gayyace ka cin abinci gidansa to ka ansa masa. Wa idza stansahaka fansah lahu, idan ya nemi kai masa nasiha ko ka bashi shawara to kai masa nasihar. Wa idza atasa fahamida Allah fashammithu, idan ya atishawa ya gode wa Allah to kai masa addu'a. Wa idha marida fa'udhu, idan ya rashin lafiya ka je ka dubo shi. Wa idha mata fattabi'uhu, idan ya rasu ka raka jana'izarsa. Waɗannan haƙoƙi guda shida duk wanda ya tsaya ya bawa musulmi waɗannan haƙoƙin guda shida to babu shakka zai bashi sauran haƙoƙin ma nashi, kuma zai zama ya sauki wajibin da yake kansa da haƙƙin da yake kansa, kuma ya samu gwaɓar lada da Ubangiji Ta'ala ya tanada ga wanda ya kiyaye waɗannan haƙoƙi. Haƙoƙin su ne: na farko, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza laqitahu fasallim alaihi, in ka haɗu da shi kai masa sallama. Domin sallama wani abu ne wanda yake tabbatar da soyayya tsakanin musulmi, kanin musulmi da dan uwansa. Kuma abinda yake haifar da wannan shine kasancewar wannan dan uwa naka musulmi ne, mu'mini ne, don haka ya kamata kai masa sallama idan kai shi, in ka gan shi ka hadu da shi. Kuma wannan sallamar wato takan haifar da imani a zuciya, shi kuma imani shine sababin shiga aljanna. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tahabbu wala tahabbu wala hatta tu'minu afwan la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Manzo sallallahu alaihi wasallam yace na rantsi da wannan raina ki hannunsa, ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani kuma ba za ku yi imani ba har sai kun so junanku yace yanzu ba na nuna muku wani abu ba wanda idan kuka yi kun so junanku shine afshu salama bainakum kiyada sallama a tsakaninku sallama wani abu ne mai kyau wanda addinin musulunci yazo da shi babu wani addini da yazo da wani abu kwatan kwashin sallama dukkan wani wanda ya hadu dan uwansa musulmi yace da shi assalamu alaikum to yana masa addu'a ne Allah ta'ala ya kubutar da shi daga dukkan wani abin da yake sharri ne ya kubutar da shi daga dukkan wata damuwa ya tabbatar masa da rahama ya tabbatar masa da albarka saboda haka idan mutun ya hadu dan uwansa yace da shi assalamu alaikum to ya masa irin wannan addu'a ne sannan sauran kalmomi ko maganganu na gaisuwa su biyo baya wanda kalmomi ne su ma suna dauke da soyayya da ƴan uwantaka kuma suna cire kewa da take tsakanin mutane biyu waɗanda ba suka hadu da juna saboda haka sallama haƙƙin musulmi ne akan musulmi wajibi ne ga dukkan wanda aka yi masa sallama ya mayar da sallaman nan kwatankwacin yadda aka yi masa ko fiye da yadda aka yi masa Allah ta'ala yana cewa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha idan aka gaishe ku da wata gaisuwa to ku yi kwatankwacin wato ku yi wacce tafi ta kyau ku mayar da wacce tafi ta kyau ko kuma ku mayar da kwatankwacinta wato da idan musulmi ya ce da kai assalamu alaikum ka tashi mayar masa to an fi so ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah idan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah kai kuma an fi so ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan ya ce da kai assalamu alaikum wa rahmatullah to mafi kankantar abinda zaka yi masa shine kai ma kace assalamu alaikum wa rahmatullah kamar masa da daidai da abinda yayi maka ko ka kara akan abinda yayi maka mafi alkhairun mutane shine wanda ya fara sallama wato khairun nasi man bada'ahum bis salam haqqi nabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza da'aka fa ajibhu idan ya gayyace ka cin abinci gidansa to ka ansa masa ya gayyace ka a zo a ci abinci ko a zo a sha abin sha to ka sanyaya masa zuciya ka dadada masa ka karbi wannan gayyatar tashi ka ansa masa sai dai idan kana da uzuri shi kuma yana da kyau ya anshi uzurinka abu na uku wa idza stansahaka fansah lahu idan ya nemi nasihar ka to kai masa wato idan ya nemi shawarar ka dangane da wani aiki da zai yi shin yayi ko kai yayi ya nema ko kai ya nema to kai masa nasiha ka bashi shawara irin yadda zaka ba wa kanka idan aikin nan mai amfani ne ka duba ka fahimci yana da amfani to ka kwadaitar masa da wannan aikin ka sa shi yayi wannan aikin idan kuma ka ga mai cutarwa ne to ka gargade shi ka ja kunnan sa idan aikin kuma ya kunshi abin da yake da amfani da abin da yake da cutarwa to sai ka auna tsakanin amfanin da yake da shi da cutarwar da yake da ita sai ka bashi shawara da abin da ya dace idan ya nemi shawara ka kan mu'amala da wani mutum ko ya aura daga wajensa ko ya auren masa to nan ma kai masa iya iyawarka ka bashi nasihar da ta dace ka bashi ra'ayin da kai ma in kai ne a matsayinka irin wannan zaka yi kada kai masa algush kada ka haince shi kada ka boye masa abin da ya kamata ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ghashana falaysa minna wanda duk yayi mana algush to baya daga cikin mu don haka idan mutun ya boye wa abin mutun abin da ya kamata ya sani musamman ma lokacin da ya nemi ya sani to babu shakka wannan ya ci amanarsa kuma bai yi aiki da wajibcin nasiha da aka dora masa ba nasiha wajibi ce mutlaka wato ko an nema ko ba a nema ba wajibi ne kai wa dan uwanka nasiha kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace addinun nasiha to amma wajibcin yana ƙara ƙarfafa yana ƙara tsananta yayin da shi mutun shi kansa ya nemi kai masa nasihar sannan haƙƙi na hudu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza atasa fa hamidallaha fa shammithu idan ya atishawa ya gode wa Allah to kai masa addu'a saboda atishawa ni'ima ce daga ni'imomin Allah mutun yana fitar da wato iskar da idan ya barta a jikinsa tana iya cutar da shi Allah ta'ala ya hore masa damar da zai fitar da wannan iska saboda haka yayi mishi wata ni'ima shi yasa musulunci ya shar'anta masa ya gode wa Allah bayan aukuwar wannan ni'ima yayin da ya atishawa sai ya ce alhamdulillah to ya gode wa Allah bisa ga wannan ni'imar shi kuma dan uwansa aka shar'anta masa da ya ji ya gode wa Allah to sai masa addu'a ya ce yarhamukallah shi kuma dan uwan nasa ya ce yarhamukallah shi kuma sai masa addu'a ya ce yahdikumullah wa yuslihu balakum wato yayin da ka ji shi yayi atishawa ya ce alhamdulillah sai ka ce yarhamukallah yarhamukallah Allah ya ji kanka shi kuma sai ya ansa masa shi mai atishawar kenan sai ya ansa wa dan uwansa ya ce yahdikumullah wa yuslihu balakum to Allah ya shirye da ku kuma ya gyara halayenku wanda duk yayi atishawa bai ce alhamdulillah ba to wannan ya sarayar da haƙƙin da yake da shi na ai masa addu'a wato a ce yarhamukallah saboda haka kada ya zargi kowa sai kansa shine ya ainihin sarayarwa da kansa wannan ni'imomi guda biyu ni'imar godewa Allah da bai yi ba da kuma ni'imar addu'ar da dan uwansa zai yi masa wanda kuma shi ba zai yi masa wannan addu'ar ba sai idan ya ce alhamdulillah haƙƙi na biyar yace wa idza marida fa'udhu idan yayi rashin lafiya ka je ka dubo shi dubo mara lafiya haƙƙi ne daga cikin haƙoƙin musulmi musamman ma wani wanda yake da haƙƙi na musamman akan ka kamar dan uwa ko aboki ko wani makusanci dubo mara lafiya yana daga cikin ayyuka masu wato masu kyau ayyuka masu dauka kamar tabar mutum a gurin Allah wanda duk yare ya ziyarci dan uwansa musulmi to yana kutsawa ne cikin rahamar Allah idan ya zauna a gurinsa to rahamar Allah kuma za ta bebeye shi wanda ya ziyarci dan uwansa da safe mala'iku za su yi taimas salati har zuwa yamma wanda kuma ya ziyarci dan uwansa da yamma mala'iku za su nosa salati har zuwa safe saboda haka idan mutum ya ziyarci dan uwansa mara lafiya to yi masa addu'a Allah ya bashi lafiya ya kwantar masa da hankali ya yi masa bushara ya gaya masa kalmomin da za su sa masa nutsuwa kai ya tashi hankalinsa ya kuma tunatar da shi da ya tuba zuwa ga Allah ya maida al'amarinsa ga Allah ya yi masa kyakkyawar wasiya kada ka je ziyarar mara lafiya ka dade ka dau lokaci mai tsawo ka zauna gurgudan abinda ya kamata ka zauna na addu'a da kuma kalmomi masu dadi da zaka yi masa sannan dadewa a gurin mara lafiya ko kai kawo a gurin sa wannan yana cutar da shi saboda haka komai yana da gurgudan yadda ake yin sa haƙƙi na shida shine fa idza mata fattabi'uhu idan ya mutu ka raka jana'izar sa to ai masa sallah in kai masa sallah kana da kiradi yankin lada mai girma da annabi ya kwatanta shi da dutsen Uhud sannan idan ka bi shi ka bi jana'izar sa har aka binne to kana da kiradi biyu wannan haƙƙi ne na wato mamaci akan mutum haƙƙi ne da yake kan ƴan uwansa da danginsa da abokansa da sauran musulmi Allah ta'ala ya samu dace
amin da fatan Allah ya bamu ikon amfani da wannan nasiha tambaya ta farko take cewa matar da ta kaurace wa mijinta shin shi ma ya halatta ya janye ba ta duk wani haƙƙi nata
to matar da ta kaurace wa mijinta ita ake kira na shiza ta yi nushuzi wanda duk ta yi nushuzi to abin da yake kan mijinta ya mata nasiha da farko ya mata wa'azi idan ta wa'azantu shikenan mata wa'azantu ba ya kaurace mata shi ma a gurin kwanciya idan har tana gidansa idan har ba ta gidansa ta gudu gidan danginta ko ta gudu gidan iyayenta to duk wani haƙƙi da yake kanta ta sarayar da haƙƙin ciyarwa haƙƙin shayarwa haƙƙin lafiya ta sarayar da haƙƙin rabon kwana saboda ta zama nashiza dan ko a shari'ance ba a ce idan mace ta bata da mijinta ba ta gudu ta tafi gidansu ba tare da izininsa ba ko da za ta tafi gidansu ya kamata ta tafi da izininsa sai dai idan za ta je ne ta faɗi abin da yake faruwa dan a zo a zauna a yi sulhu to kuma wannan kaga zuwa za ta yi ta dawo wato idan ta tafi gidansu dan ta je ta faɗi cewa to gashi abin da yake faruwa tsakanina da mijina ya kamata ku shigo maganar nan domin a samu sulhu to wannan babu laifi ta je ta isar da wannan sakon in har yin haka zai tabbatar da maslaha kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'thu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma idan kuna jin tsoron a samu tsakankanin su ya lalace wato rigimar da take tsakanin su kuna jin tsoron wannan fa ba'thu hakaman min ahlihi sai ku tura wani mai hukunci daga danginsa wa hakama min ahliha da wani daga danginta in yurida islahan har idan suna nufin a samu sasantawa da gyara a tsakanin su yuwaffiqillahu bainahuma ubangiji ta'ala zai sanya dacewa a cikin wannan saboda haka ba laifi idan isar da wannan sakon a samu irin wannan maslahar amma idan ta gudu ne kawai idan ta kara cunkusa masa haushi to babu shakka wannan ba daidai tai ba ka duba koda saki akai koda miji ya saki matarsa shari'a cewa tai kada a fitar da su kar su fita kaska a fitar da su daga gidajen su su ma kar su fita su zauna su yi idda anan gaban majajen su da yi wani abu daga baya ya faru na fahimtar juna tsakanin su su dawo su dinke in dai ba saki ne wanda yake na karshe ba wanda daga shi babu komai to a lokacin mace ba ta da haƙƙin zama a gidan mijinta ba ta da haƙƙin ci da sha a kansa saboda haka ba daidai bane mace ta kaurace wa mijinta haka kawai ba tare da wani abin da zai sa ta yi hakan ba idan har yana cutar da ita ne ta fuskar duka misali ko yana kulle ta a ɗaki ya tafi ya batta ba ci ba sha ko ya kulle ta a gida ya tafi ya batta ba ci ba sha ko idan ya shigo gida zai fu shigo a make mashayin giya ne zai shigo a bige ya yi ta dukanta to babu shakka wannan za ta iya tsira da kanta ta gudu gidansu ko ta gudu gidan da ta san za ta samu kubuta wannan za ta iya haka amma in dai ba irin wannan ba saboda cacar baki da ta hada su ko wata magana ba mai ciwo da ya gaya mata to wannan ba daidai ba ne ta gudu gidansu in kuma ta yi haka to ta sare da duk haƙƙin da yake kanta na ci da sha na'am
wannan kuma ta ce malam a yi min ƙarin bayani domin ina al'ada yau kwana biyu amma baya zuwa sai dai naga alamar kala kaɗan kuma sai ya yi awanni bai zo ba
shi kenan bayanin da ta yi to kina in lokacin al'adar ki ne kuma abinda kike gani din jinin al'adar ne to za ki ta zama har kwanakin al'adar su ƙare kina da kwanaki da kike yi so kina kwana uku ko hudu kwana daya biyu baya zuwa sosai amma yakan yi awanni kuma sai ya dan zo kadan to zaki zauna har waɗannan kwanakin su kare wanda kika saba yin al'ada a cikin su suka kare kika ya dauke shi kenan sai ki wanka ki ci gaba da ibadarki zuwan sa kadan ko ya dauke awa daya biyu ya dawo wannan ba shi zai saki yanke cewa ba al'ada bace tunda a cikin kwanakin al'adar ki ne sai idan kwanakin sun wuce kuma kika ga jinin da yake zuwa ya sha bamban da wanda kika sani na al'ada to a daidai wannan lokacin jinin ya zama jini na istihada sai ki wanka ki ci gaba da ibadarki
na'am sai tambayar awwalin Musa Hotora yake cewa shin za a iya yin yanka ga jaririn da aka haifa kwana daya a duniya ya rasu
da ya zo da rai za a yi masa yanka a masa suna har ya zo ya yi kuka ko ya yi motsi sanda ya fado abin da ya ga alamar rayuwa tare da shi shikenan za a yi masa yanka ko da ya rasu bayan kwana ɗaya ko bayan awa ɗaya za a yi masa yanka za a yi masa suna
na'am sai tambayar Aisha Shu'aibu ta ce malam idan mace ta yi ɓarin ciki kwana nawa za ta ɗiba kafin ta ci gaba da sallah
kwanakin da jinin suka yi yana zuwa sai kwana goma kwana ashirin har zuwa kwana arba'in wannan jinin da zai zo jinin biki ne a bisa magana mafi karfi cikin maganganu bai na malamai ce ta yi bari to jinin da yake biyo baya sawa'un cikin ya kai lokacin da zai zama mutum ko bai kai lokacin da zai zama cikakken mutum ba jinin da zai fito bayan bari sunan shi jinin biki saboda haka za ta zauna iya kwanakin da jinin zai dauke in ya wuce kwana 40 wanda shi ne mafi ingancin magana cikin maganganun na malamai dangane da adad wato tsawon mudda tsawon lokaci da jinin biki ke dauka kwana 40 in ya wuce kwana 40 to ya zama jini na larura sai ta je ta ga likita a bata maganin da zai dakatar mata da wannan jinin amma dai a cikin wannan tsakankanin wannan kwanakin inda halata ga jini to jinin sunan shi jinin nifas jinin biki ba za ta yi sallah ba lokacin azumi ne ba za ta yi ba mijinta ba zai kusance ta ba har sai ya dauki
wannan tambayar kuma take cewa mallam shin ya halatta a sayi sababbin kuɗi misali mutun ya bayar da tsofaffi na naira 2200 a bashi 2000
to tsofaffin iri-iri ne akwai tsohon kuɗin da yana nan da kimarsa ta kuɗi in ka je kasuwa ka bayar za a ba in ka je kasuwa da 1000 tsohuwar nan ka bayar za a baka abin da ake bawa mai sabuwa 1000 to kimarsa kuɗi tana nan bata gushe ba akwai tsohon kuɗin da kimarsa ta kuɗi ta riga ta gushe wato kamar misali naira 1000 ce amma rabi ko wani bangare na ta ya yage ta yadda ko ka kai ba mai karbar ta wanda ka bawa zai ce a canza mun kaga ta zama takarda kawai yanzu ba kuɗi bace to idan takarda idan kuɗi ne wanda yake da kimar kuɗin sa ba ta zube ba ana iya zuwa a yi ciniki da shi to babu shakka wannan bai halatta ka ba da 1000 ko ka ba 800 a baka 1000 irin wannan kuɗin ba tunda kowannen su in yaje zai sai abin da 1000 take saya bai halatta a samu tafadul tsakanin su ba saboda yana nan da kimarsa ta kuɗi amma in gutsatsarin kuɗin ne kuɗi ne amma yanzu ya tsufa ya zama guntu yadda ba wanda zaka ba wato ya zama kadara kuma ya zama wani kaya sai wani yazo ya ce waɗannan gutsatsarin ni ka sayar min akwai yadda zan yi shikenan sai ka sayar masa yanzu wannan ba kuɗi ka sayar ba ka sayar da wata kadara ce saboda ka ya danganta da yadda kuɗin yake kuɗin yana nan da kimarsa ta kuɗi to bai halatta a samu fifiko tsakanin tsoho da sabo ba idan kuma kimarsa ta kuɗi ta saraya babu ita ya zama wasu takardu ne da basu da kimar kuɗi to wannan zaka iya sayar da buhu ɗaya ma ka tattara gutsatsarin naira ko naira 100 ko naira 50 ko naira 1000 ko 500 gutsatsari marar abin nan ka tara buhu ɗaya ku yi ciniki da wani ya baka 2000 ko 3000 ya dauka shi ya san yadda zai je ya yi masa mu'alaja har ya dawo musu da kima su ko kuma dai ya kai wurin wasu wanda suke yin wannan ba laifi na'am
tambayar ya'u yake cewa na tashi domin yin sallar dare da kuma istikhara kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar amma sai na manta bayan na gama sallar ta dare sai na yi wuturi ban yi istikharar ba shin zan iya yi daga baya
to ai daman abinda aka ce ana yin istikhara a bayansa shine raka'a biyu min ghairi fariza idan kai raka'a biyu ba ta farilla ba za ka iya yi saboda ko bayan wuturi bayan ka gama sallar wuturi za ka iya addu'ar istikhara din ba wai sharadi bane sai wata sallah ta daban da mutum zai sai shi yayi nafila ta bayan azhar raka'a biyu ta bayan azhar ko raka'a biyu ta bayan maghrib ko ta raka'a biyu ta bayan isha'i sai ya buƙace ya addu'a addu'ar istikhara zai yi ba wani abu
na'am wannan tambayar kuma tace mallam ana bi na azumi kuma ina shayarwa shin zan iya ciyar da almajirai
to dama magana biyu ce ko dai ciyar idan ba za ki iya yin azumi ba ko kuma ki kirama lokacin da kika gama shayarwa kowace daya daga cikin maganganun malamai sun faɗe su akwai magana ta uku wacce ke da rauni cewa za a hada ciyarwa da shayarwa wannan magana ce mai rauni saboda haka idan kika ciyar a madadin azumin wannan babu komai kin shiga karkashin wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amin miskin ga waɗanda za su iya azumi da wahala shine yutiqunahu suna iya yin azumin amma za su sha wahala in sun yi mai shayarwa tana iya ta yi azumin amma kuma za ta wahala saboda shayarwar da take in ta dauka kafin akai ta kai wannan azumi ta jiga ta kwarai da gaske kuma dan na ta wataƙila ma zai rasa abin da zai sha to wannan ta shiga karkashin Allah ladzina yutiqunahu sai ta ciyar in kuma ta bari sai da aka gama azumi ta ko ta gama shayarwa ta rama ta shigar da kanta cikin mara lafiya duk da cewa wannan dai masu malamai sun faɗa haka an shigar da ita kanta a cikin marasa lafiya to sai ta rama amma in ta ciyar din ma kamar yadda ta nema din yayi ba wani abu
na'am wannan kuma tambayar tace malam menene halaccin daura aure a coci ga musulmin da zai aure Kirista?
To idan musulmi zai aure Kirista, wajibi ne a yi aure irin yadda musulunci ya tsara aure, wato a samu wanda zai wakilce ta, musamman ma idan a cikin danginta wadanda suke akwai musulmi wanda zai iya zama a matsayin waliyinta. Idan babu musulmi, to wani wanda yake shugaba zai iya zama waliyinta, sannan a samu wanda zai wakilci ango ko shi ango da kansa, sannan a samu sadaki tsakaninsu, sannan a samu siga tsakanin waliyi da ita da shi miji ko mai wakiltarsa, a samu siga ta cewa ina neman auren abun walaccinka wance a gurinka, shi kuma ya ce na aura maka ko na aura ma wanda kake nemawa, shi kuma ya ce na amsa masa ko na amsa idan shi ne mijin, sannan ga sadaki. To wannan an samu duka rukunnan da ake bukata na aure, haka aure yayi, to ko Kirista ce ana bukatar wannan, dole aje ayi wannan din, ayi a gida ko aje wani guri daidai inda za aje ayi wannan din, dole ne. In suna da wasu al'adun su suma can a addinin su ko al'adar su da suke yi na daurin aure ko a coci, to suma su je su yi nasu ba ruwanka, ba za ka ce sai ka je an yi da kai ba, domin a addinin ka kai ba a yadda ka je a kira wani Allah ba, a ce ma wani Allah ɗaya ko ɗanin ko ɗayan uku ko abin nan, ana addu'a ana shafa kai ma kana gurin, wannan Allah ya hana. Saboda haka za ka bar su su yi, ba wai sharadi ba ne sai ka hana su yi, a ka bar su su yi al'adar su, su yi nasu a coci, amma ba sharadi ba ne kai ka je, wannan shi ne. Ba daidai ba ne yadda mutane suke zuwa coci daurin aure, a coci gurin ibada ne ta wasu wanda addinin ku ba ɗaya ba. Mun sha magana akwai bambanci tsakanin mu'amala da aqida, dole ka rarrabe tsakaninsu, kowa kuma ya san akwai bambanci, illa iyaka a aikace ne wasu ke ƙoƙarin cakuɗawa. Mu'amala wannan an nemi ka kyautata musu mu'amala, matuƙar dai ba cutar da kai suke ko cutar da addininka ba, kai kyautata mu'amalar zamantakewa da su. Wannan yana nan a rubuce Alƙur'ani, la yanhaakum Allahu 'ani allatheena lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Wannan yana nan ubangiji ne yace ku yi. Akwai kuma abin da ya shafi aqida, lakum dinukum waliyadin, su kuma anan su je su yi nasu kai kaje kaina, ku babu magana cakudawa, can aqida ce nan mu'amala ce. To sai a fahimci to abin da zai shigo da mu aqida a ciki, to kai ba za ka hadu da su a ciki ayi tare ba, wannan musulunci bai yadda da haka ba. Na'am.
Sai tambayar Gaddafi Baffa yace idan mutum ya kammala karatun Fatiha a cikin sallah, shin sai yayi bismillah sannan zai dora karatun sura ko kuwa?
Idan farkon sura ne yayi bismillah a asirce yayi, saboda bismillah tana daga cikin buƙdar wasu malamai, tana daga cikin kowace sura tana sauka da bismillah ta, in ba surar da bata sauka da wannan ba wata ce suratul tauba, suratul bara'a ita ce kawai bata sauka da bismillah ba, amma sauran surori duk suna sauka ne da bismillolin su. Saboda haka a farkon sura ne zaka yi bismillah, amma sunna shine kai a asirce ba kai a bayyana ba. Na'am. In farkon sura ne, amma tsakiyar sura ne wannan ba bismillah.
Na'am. To ma sauraro za a iya aiko mana da tambayoyi ta dandalin zumuntawa to Facebook, za kuma iya aiko mana da rubutattun tambayoyi ta takarda kamar yadda aka saba, za kuma iya aikowa ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyinrahama@yahoo.com, wato fatawoyinrahama. A tambaya ta gaba malam tana cewa idan mutum ya makara bai yi sallar asuba a jam'i ba, shin idan yayi zai iya yin raka'atul fajr daga baya?
Wannan babu laifi, idan mutum bai samu yayi raka'atul fajr ba, yazo ya samu ana sallar asuba, zai shiga yayi tare da liman, aka gama zai iya raka'atul fajr, wanda ya tabbata sunna, hadisi ya tabbata sunan Abi Dawud, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana yi ya kuma gaya masa cewa raka'atul fajr ce da bai yi ba, yanzu yake yi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai hana shi ba, saboda haka wannan sunna ce tabbatacciya.
Na'am. Wannan kuma yace shin ya halatta a yi sallah akan tabarmar da ake karta ko ludo?
Babu alaka tsakanin tabarma da abinda ake yi akan ta. Wato wannan ba shi zai sa ta zama najasa ba ko amfani da ita ya zama haramu. A ce karta din da suke yi misali a ce cacace ma suke yi ko abinda suke yi laifi suke yi akai. Wannan ba shi yake nuna cewa abin ya zama najasa ba. Yin laifi akan abu ba wai shine yake mai da abin ya zama najasa ba. Dama abinda ake bukata lokacin da kai sallah kai a gurin da babu najasa, gurin da yake da tsaha mai tsarki ne. To dan ana abinda ba shi bai kamata ba misali akan shimfida. A ce caca ake mu dauke magana karta a caca ake da kudi da sauransu. Wannan ba zai haramta sallah akan ta ba.
Na'am. Sai tambaya ta gaba wanda ake cewa malam a office din mu ana raba mana kudin ciwa-ciwa kuma idan naki karba akwai matsala shin ya halatta na karba na bayar a aikin alkhairi da su?
To kudin ciwa-ciwa duk da baka fadi irin wace irin ciwa-ciwa bane, kudin wasu ne, kudin jama'a ne, kudin wani aka cuta aka baka, ba za ka karbi kudin da aka cuci wani misali aka yi rashin gaskiya aka yi kudin wasu sawa'un na mutane ne daidaiku ko na al'umma, aka ebi kudin wasu ba bisa haƙƙi ba ko kudin wani aka cuce shi aka ci kudin sa ba bisa haƙƙi ba a baka, kace zaka yi aiki na alkhairi, ba wani aiki da zaka yi na alkhairi da kudin wani kuma ya zama alkhairi gare ka kai. Wannan ba daidai bane. Yanzu kace karɓin karɓar shine matsala, amma karɓar kai ba ganta matsala ba, wanda kuma ita ma matsala ce tunda duk kayan wani wanda ba naka ba a hada baki da kai ko alal akalla dai ka san ana yi har ma za a raba da kai ka karba kuma ka ce ba matsala. Ban san wace irin wato rashin karba ya zama shine rashin matsala ba karba ya zama matsala. Wato kamar wanda aka daga makami aka ce idan baka karba ba za a kashe ka, dole ka karba. Bai wuce dai a ce ko baka karba ba ko za ka rasa wani abin da kake da shi ko za a kara maka matsayi ko kuma za a kore ka daga aiki. To duk wannan ba matsala ba ce in ka kwatanta da abin da zai biyo baya ranar gobe kiyama, ranar da Allah ta'ala zai biya wa kowa haƙƙinsa ba tare da an cuci kowa komai ba. Nan da mai ba haƙƙi zai tsiye ka cece haƙƙinsa ko an baka haƙƙinsa a hannunka ka cinye ko kai wani tasarrufi da shi ba bisa izinin sa ba, Ubangiji ta'ala ya sa a rika ebo ayyukan ka na kirki ana bashi har idan sun kare a rika ebo nashi na laifuffuka ana watsa mutum kuma da ƙarshe a sa mutum wuta. Wannan ita ce babban matsala ai, ba matsalar da kake tunani ta ko a kikara maka matsayi a office ko a ce an sallame ka daga aiki ko a tsane ka ko wani abu irin wannan, duk matsala ce ikan ganuwa. Kana iya ma barin nan ka je Allah ta'ala ya baka abin da yafi wannan alkhairi yafi shi komai duniya da lahira. Saboda ya kamata mutane su riga kaddara me matsala. Yawanci ana kimanta matsala da inda ba ta kai matsala ba a maida ita ce matsala kuma a halatta wa kai abin da Allah bai halatta mutum ba. Wannan ba daidai bane. Saboda ba daidai bane a yi ciwa-ciwa a raba da kai karba ka ce za ka yi aikin alkhairi da shi. Wannan ba zai kubutar da kai ba. Wannan ba zai kubutar da kai ba ko kadan.
Na'am. Wannan kuma yake cewa malam wai da gaske ne mutum ba zai iya kara wa kansa karatun Qur'ani ba sai dai wani ya kara masa.
To karatun Qur'ani ilimi ne. Ilimi kuma ka ce zaka koye shi da kai kan kai kadan ka baka da malami wannan ai matsala ne. Zaka rika karanta abubuwa kana san daidai kake karanta alhalin kuma ba bisa kuskure kake karanta shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa mala'ika Jibrilu ne ya zo ya koya masa. Shi Allah ta'ala ya aiko ya rika karanta masa Al-Qur'ani shi kuma yana bin sa. Kaga ba har kawai ya tashi yaje yana karatun Qur'ani ba, sai da aka turo masa malami. Malamin nan ya rika zuwa ma duk shekara suna ma bitar abin da ya wuce a baya. To kaga ashe a ce kai kuma wani zaka zo ka karanta Qur'ani kai kadai ba tare da malami ba, abu shakka za ka rika karanta abubuwa ba daidai ba. Kana tsammani idan kai yana maka kamar daidai kake karanta, wani gurin da ba a ja kana ja, wani gurin da ake ja ka kinjan, wani gurin da ba shadda kai shadda, wani gurin da ba da yake da shadda din ka kinta, duk haka tana faruwa. Shi yasa a dacin zaka ji malami suna cewa لا تأخذ القرآن من المصحف ولا العلم من الصحف ومن الصحف kada kace zaka karba alqur'ani wato zaka karba alqur'ani daga wanda ya karanta alqur'ani daga mushaf wato bai je gaban malami ba haka kawai ya dauke shi daga mushaf ya kama karanta shi walal ilma min as-sahafi kada kuma kace wanda kawai shi littafai rika dauka yana bi ba shi da malami haka kawai ya rika zuwa kasuwa yana sayin littafi yana karantawa a matsayin yana bawa kansa ilimi to malamai suka ce kaka karbi ilimi daga gurin waɗannan wancan ka karbi qur'ani a wajensa mushafi ne wannan kuma sahafi ne me karanta kawai takaddu ne da littafai ba tare da malami shi kuma ka dau ilimi a wajensa saboda karamin kuskure bane kawai ka ja qur'ani ka ce zaka karanta shi ba tare da wani wanda yake makarancin qur'ani wanda ya san shi yana nuna maka ba koda ka karanta to ka je ka ƙara karanta a gaban sa shi ya maka gyare-gyaren inda karanta ba da yake ba
Na'am. Wannan kuma yace malam menene ma'anar waɗannan ayoyi Bismillahir Rahmanir Rahim wan nazi'ati garqa wan nashiqati nashda.
To waɗannan ayoyi fassara mafi inganci da malamai suka yi ma wannan ayoyi wan nazi'ati da wan nashiqati dukkan su ana nufin mala'iku. Wan nazi'ati garqa wato mala'iku ina rantsuwa da mala'iku masu cizge ran kafiri da ƙarfi wan nashiqati nashqa ina rantsuwa da mala'iku masu zare ran mu'mini da sauki wato cikin sauki wannan shine mafi ingancin fassara da aka yi ma waɗannan ayoyi guda biyu hadisi ya tabbata cikin musnad ibn Ahmad hadisin al-Bara ibn Azib hadisi ne dogo wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an binne wani mamaci ya zauna yake gaya wa sahabbansa wani wa'azi dogo akan mutuwa to a ciki yana maganar cewa innal abda idza kana fi iqbalin idbarin min ad-dunya wa iqbalin ala al-akhirah nazala min as-sama'i mala'ikatun bidul wujuh ka'anna wujuhahum ash-shams fayajlisuna 'indahu madd al-basar فيجيء ملك الموت فيجلس عنده فيجلس عند رأسه ومعهم كفن الجنة وحنوط الجنة فيقول ملك الموت يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى رب اخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان فتسيل من حروحه كما تسيل تسيل القطرة من في السقاء ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكي تشيوى لوكتين دا الله تعالى لوكتين دا باوا زي بر دونيا يفسكن تلاهرة لوكتين دا يكي فسكن تلاهرة ينا بر دونيا شي ملائكو دا قسم زاسو سوكو مسا زاسو رو فسكو كين سفر علي قل بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس فسكو كين سنا حسكي كمالرانا ومعهم كفن الجنة وحنوط الجنة سنة وكدا الكفن الجنة دتلالن الجنة فيجلسون عنده مد البصر سزونا أقبان سئيا غننسا سوزي غني فرالي قل سنة حسكي كمارانا سي ملائكا متوا ونشيني شو قبان ملائكا دك سي زوي زونا ديدي كانسا سي يا أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان ki fito yake wannan rai nutsutsiya ki fito zuwa ga gafara ta ubangijinki zuwa ga yarda ta ubangijinki sai ransa su rika fitowa tana tsiyaya kamar yadda ruwa yake tsiyaya daga bakin gora kaga babu maganar ko ya tintibe ko ya rika kakkarce bakin gora din duka abin nan faffasa ta to haka ransa za ta fita cikin sauki to wannan shine wannan shitati nashta to mala'iku masu fitar da ran mu'mini cikin sauki kamar yadda ruwa yake zuba daga bakin buta ba tare da ya bubbura zana buta ba ko ya bubballata cikin sauki yake fita haka ransa za ta fita sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya fadi yadda wannan ran za ta yi sama yadda mala'iku za su tarbe ta har zuwa lokacin da za a ce a je a rubuta ta fil illi sai kuma ya fadi cewa wa innal kafira idza kana fi idbar min ad-dunya wa iqbal ala al-akhirah نزل عليه من السماء ملائكة سود الوجوه غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار ويسمى فيجيء ملك الموت فيجلسون عند رأسه فيجلسون عنده مد البصر فيجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب فتفرق نفسه كروحه في جسده فينتزعها انتزاعا ايكي تشيوا لوكاتين دا كافر يزو متوا ملائكو زاسو سوكو مسا وانا ملائكون زاسو سوكو غلاظ شداد ماسو كوشن طبيعه ني ماسو قرفافا ني sannan fuskokin su baka kikirin su zauna a gaban sa iya ganin su suna dauke da wani wata jaka ko wani abin nan gado wanda yake mai kaushi kamar algarara na wuta sannan su zauna a gaban sa iya ganin sa sannan mala'ikan mutuwa ya zo ya zauna daidai kansa ce ya ke wannan rai fito zuwa ga ubangijinki cikin wanda yake cikin fushi da ke wanda yake cikin fusata game da ke sai ransa ta rika yawo a jikinsa tayinan mala'ikan nan su fuzgo ran nasa su finciko ta saboda haka da karfi haka za su finciko ta wannan shine ma'anar wannazi'ati gharqa to sanda za su finciko ran nan da karfi cikin tsanani ba cikin sauki ba saboda haka wannan shine mafi ingancin abin da aka faɗa na fassarar waɗannan ayoyi kuma wannan hadisi na Imam Ahmad na Al-Bara ibn Azib yana ƙara tabbatar da ita wannan fassara din
na'am wannan kuma yace mallan dan Allah ayyuwa wasu mazaje nasiha da suke shan taba hatta a gaban ƴaƴansu wanda hakan tana sanyawa ƴaƴan nasu su koyi sha wasu kuma ƴaƴan ma su kan ji kunya a ce iyayensu suna shan taba ko wani abu makamancin haka
to wannan wato bala'i ya kai bala'i shi kansa shan taba wani abu ne wanda yake saban Allah ne mutum yana cikin fushin ubangiji ne shi kansa shan taba abu ne da yake haramun ne da dalilai masu yawa wanda mun sha ambatan su ko wani bangaren su a cikin wannan darasi ko wannan majalisi sannan bayan mutum yana yin wannan kuma ya zama ne yana yi a gaban ƴaƴansa kuma yana koyar da su kuma yana nuna musu cewa babu komai shan taba saboda kamar yadda Laraba suke cewa idza kana rabbul baiti bidduffi dariban fashimatu ahli albayti kulluhum arqsu idan har mai gida zai shine zai rika kida to kaga zai zama ɗan gida ba su da aikin yi sai rawa kenan sauran iyalai sai su yi ta rawa tunda shi mai gida shi ke kida da kansa saboda haka kaga anan yara za su rika kai kwaikwayon abinda uba yake domin daga cikin abin da yafi komai tasiri at-tarbiyatu bil qudwa ka rika nuna wa ƴaƴanka abu dan su kwaikwaya kuma wannan yafi tasiri a aikace kai abu a aikace mutane su gani ko ƴaƴanka su gani su kwaikwayi wannan abu wannan yafi komai tasiri ya musulunci yake karfafa batun koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yake yin abubuwa gaban sahabban sa dan su kwaikwaya wannan yana cikin tarbiyatu bil qudwa to haka uba in yazo yana yin abu gaban ƴaƴansa in mai kyau ne kaga yana koya musu abin da yake mai kyau kace ka fita da su masallaci ku je ku yi sallah tare kada a hana su kada a abin nan dan su kwaikwaya to idan ya zama abin da kake mara kyau ne kuma a gaban su to anan bayan kai ka saba wa Allah kuma kana dora wani akan saban Allah to kai ka bata kuma kana kokarin ka batar da wani maimakon kai aiki da fadar Allah ya yi waladin amanu qu anfusakum wa ahlikum nara kai duk sai ka saba mata ta kowane bangare kai baka tsirar da kanka ba tunda baka daina ba sannan kuma baka tsirar da iyalanka ba tunda yanzu koya musu maka ke abu shakka wannan abu ne mai muni kwarai da gaske a ce uba yana yin wannan shi karan kansa ya san abin da yake dinnan ba daidai bane wani ibtila'i ne to ba zai so kuma ƴaƴansa su shiga da cikin irin wannan ibtila'in ba ko ya jefa ƴaƴansa cikin takuruwa da damuwa su rika cewa uban su mashayin taba ne ba ku shakka wannan yayi muni kwarai da gaskiya kamata iyaye su kula da wannan su la'akari da shi kar su rika dauka dora wa kansu laifuffuka wato kaya kaya bayan laifin su ahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyam min awzaril ladina yudillunhum bighayri ilm zura na gobe kiyama ya dauke da laifufukan sa da kuma laifufukan wadanda ya batar ya dora su akan wata hanya wanda babu wani ilimi ko hujja akan ta
na'am wannan tambaya kuma tace malam menene haƙin makoci akan makocinsa
to abinda muka bude wannan darasi da shi na haƙoƙin musulmi akan musulmi makoci shine farkon wanda zai shiga cikin wannan abinda muka bude wannan darasi da shi na hadisin Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin maganar haqqul muslim ala al-muslim sittun Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Rasulullahi ma hunna wadanne abubuwa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza laqitahu fasallim alayhi wa idza stansaka fansahu wa idza atisa fahamidallah فإذا دعاك فأجبه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا عاد وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه ولنن حقو يقول دا شدد أنه صلى الله عليه وسلم يزانا فإما سسلم أنك هدود شي إذن ياغا يتشيك وتا وليما إجدنسا كأنسا سيدان دير أزري hakan idan ya nemi nasiha ko shawara a gurinka ka tsaya ka ba shawara fi sabilillah bisa ka bisa cin amana ba ka ga masa abin da ya dace sannan idan ya kasance ba shi da lafiya ko ya yi atishawa ka ce alhamdulillah ka ce da shi yarhamukallah kai masa addu'a sannan ba shi da lafiya ka je ka dubo shi sannan ya rasu ka raka janaizarsa wadannan su ne haƙoƙi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na musulmi akan musulmi to ya zama na makoci ne haƙoƙin ta ta'akkad Allah ubangiji yana cewa wa abudullahi wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsanan wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa ibn as sabili wa ma kata imanukum inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura ubangiji ta'ala da yace ku bautawa Allah kada ku hada kowa da shi sannan ku kyautata iyaye sai yace ku kyautatawa kuma aljari dhul qurba makoci wanda yake mai kusanci to makoci ne ko dan uwanka ne yayanka ne kaninka ne baffanka ne wanda jini abin da nasaba ta hada ku shine jari dhul qurba wal jari al junubi da makocin da ba dangantaka ta yan uwantaka a tsakaninku amma makoci ne wanda yake ga gidanka ga gidan shi sannan was sahibi bil janbi da makocinka wanda tafiya ce ta hada ku ko a kasuwa kuke haduwa ko a mota wani dai wanda yanzu za ku hadu kuma an anjima ka dan ku rabu wannan shine as-sahibi bil jam da Allah ta'ala yace a kyautata musu du'a da fi ne akan wabil walidayn ihsanan wato su ma a kyautata musu saboda wannan haƙƙi ne na makoci akan makocinsa in yana da bukata ya nemi a taimaka masa ka taimaka masa ina cikin wata damuwa kana da hanyar yayi masa ka yayi masa wannan dai shine abinda musulunci ya faɗa dangane da haƙƙin makotaka
sai tambayar Bashir Kabara yace idan ruwan alwala ba zai ishi mutum ba shin zai iya wanke ko ta gaba sau daya
alwala wanke gabobi sau daya ya halatta to ba a hana ba koda ruwa ma zai isa ba wai sai ba zai isa ba koda zai isa kai alwala sau daya daya ko sau bibi ko sau uku shine kamala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala sau daya daya sau biyu kuma kowanne mutum yayi daidai sai dai yi daya da biyu wannan duk jaiz ne duk halin ne kana so ka zo da sunna cikakkiya shine kai kuma sau uku to ka zo da sunna cikakkiya saboda haka ba ma sharadi sai ruwan ba zai isa ba koda zai isa dan mutun yayi sau daya daya alwalarsa tayi to kuma ballantana ma aka zama ruwan ba zai isa ba sai sau daya daya din shikenan sai sau daya daya din ba wani abu
na'am wannan kuma yace mallan idan mata suka hadu ya halatta su yi sallar jami'i
na'am ya halatta mata su yi jami'i a junan su ila iyaka dai sunna shine liman ba za ta tsaya a gaba ba kamar yadda maza suke yi zata tsaya a tsakiyar su ne wannan shine karantarwar
wannan tambayar ta ce menene ingancin batun da ke cewa idan mutum yayi magana a yayin huduba ba shi da ladan sallar la'asar
a wannan ban san shi ba gaskiya ban san wani hadisi sahihi da yazo da wannan ba cewa ba shi da ladan la'asar abinda aka ce shine yayi yasa shi yan magana malamai suka fassara ya allabu shine zai rasa ladan wannan juma'ar ita ma juma'ar tayi ba wai bata yi ba wato bari'at biha zimmatuhu ba abin shi bashin juma'a ya sauke bashin juma'a amma kuma shi ma ba abin bashin lada shine ma'anar faqad laga man qala li akhihi wal imam yakhutub man qala li akhihi usmut wal imam yakhutub faqad laga to allago din shine malamin suka ce ma'ana ya sare yadda ladan sa na juma'a amma cewa la asar ma idan yayi bashi da ladanta wannan gaskiya ban san shi ba
na'am wannan yake cewa shin ya halatta ambaton Allah a ban daki koda a zuciya ne
to da ban zuciyar bawa ai ba za ta gushe ba tana ambaton Allah tana halarto Allah koda ko a cikin wannan yanayi yake kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi haka aisha radiyallahu ta'ala anha ta fada wannan da imam muslim ya rawaito yana ambaton Allah a kowane yanayi الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ذاك ذكر الله القلب أنبتن الله أزوجي حلرتو لقرمان الله جنشي والله تعالى شيء مك نئمة تظاهري لتباتني شيء سامد دكي لقبابو شيء كيشي الدكي جنشي واشي يچنشن تأبوتا مسا شيء كأي كماتا أيوة بوتا تركك بوتا قليشي wannan abin da zaka rika ji a zuciyarka wani abu ne na zikiri shi kansa kuma wani abu ne da kowane lokaci yana da kyau ka ji shi saboda wannan shine zikirul qalb ba zikirul lisan ba zikirul lisan tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah da kuma sauran abubuwa da mutum zai fada na yabo ga da kirari ga ubangiji da bakin sa wannan shine zikirul lisan shi wannan shine ba a buƙatar ka yi shi lokacin da kake guri irin wannan amma zikirul qalb wannan kamata ya zama bawa ko da yaushe yana tare da shi kai ya samu wata gafala wani lokaci zuciyar shi ta manta da waɗannan abubuwa kamata wannan ya ji shi koda ko yana cikin halin biyan buƙatar sa ne wannan ba abu wani abu
na'am sai tambayar Ibrahim Muhammad Bauchi yace malam menene ingancin fadin wala zikrullahi akbar a farkon suratu tauba
to wannan ni ban san inda aka samu wannan ba suratu tauba abinda ma malamai suke ci hada take da suratul anfal shi yasa ma ba a yi musu bismillah ba ba a rabe su da bismillah amma cewa in an zo fada karanta ta a cewa la zikrullahi akbar wannan ban sani ba la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wannan aya ce a cikin suratul nahl ba a cikin suratul tauba take ba dan haka cewa a fade ta a farkon wannan ban ga wani malami ya fada haka ba ko wani hadisi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam na'am
na'am tambayar Yusuf Rabi'u Madigawa yace menene ingancin fadin bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidin a ƙarshen suratu tini
akwai hadisi da Tirmizi Abu Dawud da Nasa'i suka rawaito hadisin Abu Huraira da ƙara masa yarda cewa idan mutun ya kai ƙarshen suratu tini alaysa Allahu bi ahkamil hakimi yace bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidin sai da hadisin a cikin sa akwai majhul wato akwai mutumin da ba a san ko waye ba domin duk isnadin sa cewa yake yi anna arabiyan haddathahu annahu sami'a Abu Huraira cewa wani balaraban kauye wani ba kauye ya ga masa cewa ya ji Abu Huraira amma waye al-arabi din nan ba wanda ya san shi shi yasa duk waɗanda suka rawaito hadisin kamar Tirmizi kamar Nasa'i duk sun yi ishara zuwa ga cewa wannan mutum majhul ne ba a san waye ba wato wannan ishara suke yi zuwa ga raunin hadisin to hadisi ne da bai tabbata ba haka wannan bai tabbata ba
na'am wannan kuma yake cewa malam ya halatta limami ya tayar da iqama a maimakon ladani
eh me zai hana zai yi iqama mana zai yi kiran sallah ladan ya makara liman ya zo lokacin sallah yayi kiran sallah kuma limamin ma ladan ma yana nan liman ya ga zai yi iqama yau zai dan dana ba wani abu bane shi ba ce aka yi iqama dole sai ladan zai yi ta ba ladan din yana nan amma saboda wata larura ko wani uzuri ko yana mura a ba mu wani a ce yayi iqama wannan duk ba komai
wannan tambayar tace malam mutum zai iya yin sallar tarawihi raka'a 3 ko 5
tarawihi ana nufin qiyamul layl qiyamul layl zaka iya yin shi da raka'a 1 zaka iya yin shi da raka'a 3 zaka iya yin shi da raka'a 5 zaka iya yin shi da 7 ko 9 ko 11 ko 13 duk wanda kai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yadda ai saboda haka hadisi ya tabbata cikin sahih ibn hibban nusallasu ce man ara man sha'a an yutira bi wahidatin falyaf'al yake so ya wutiri wutirin shine qiyamul layl shine tarawihin shine tahajjudin duk abu ɗaya suke nunawa wanda zai wutirin da raka'a ɗaya ma falyaf'al yayi ba wani abu saboda haka mutum zai yi da raka'a 3 ko raka'a 5 ya kamata ya zama wutiri ne ce ij'alu akhir salatikum bil layl witran zama ƙarshen sallarka a daddare ta zama wutiri wato zama marace abin nan marace ba cika ba saboda haka kakkai hudu kawai shikenan ka rufe sallar ka ƙara ɗaya ta zama 5 ko kai 3
na'am tambayar baba dorayi yace malam ina neman ƙarin bayani akan wannan hadisi innal islam bada'a ghariban fa sayaudu ghariban kama bada'a
innal islam bada'a ghariban fa sayaudu ghariban kama bada'a fa tuba lil ghuraba hadisan abu huraira ne yana cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al islam bada'a ghariban musulunci ya fara bako wato lokacin da ya fara mutane basu fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam ba suka yi ta yakarsa suka yi ta fada da shi aka ce ya zo da wani sabon abu ya zo da wani sabon addini ya zo yana kushe wa iyaye da kakanni yana cewa basu iya ba yana cewa yana zagin allolinsu yana kaza yana kaza mutane suna shiga musuluncin a ɓoye kuma suna shan wahala ana dukan wasu ana zagin wasu wasu ma ana kashe su a dalilin wannan musulunci haka suka yi ta yi har lokacin da Allah ta'ala ya bada ya ba su umarni suka yi hijira suka koma Madina daga nan kuma Allah ta'ala ya ta ɗaukaka addinin har ya zo ya samu karɓuwa a gurinsu kowane ma balarabe ya shiga addinin kamar yadda Allah ya ce idkhuluna fi dinillahi afwaja suka rika shiga addinin Allah kungiya kungiya to wannan shine bada'a ghariban wasa ya'udu ghariban kama bada'a yadda ya fara din nan ba ko haka zai kuma komawa to tafiya ta za ta yi tafiya mutane su yi ta jahiltar addinin su jahilci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su jahil koye wasa a koma ana bin wasu al'adu ko wasu ɗabi'u wanda ba su da asali a musulunci kuma ma har wasu abubuwan ana ganin kamar musuluncin ne ma yace ai haka
da karwa